Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Ana kuma iya kama mu a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5 duka a Jamhuriyar Niger. Sai kuma Alpha Radio da ke kuma siya kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdi ce da Hafsat dan mai soro daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na rana a yau 18 ga watan Yuni. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Gwamnatin Amurka ta shugaba Donald Trump ta fito tana kare matakin da take dauka na raba yara kanana da iyayensu da ba su da takardun halaccin zama a kasar. A halin yanzu kuma shugaban kasar Jamus Angela Merkel na can tana fama da mutane da kungiyoyin siyasa da ke nuna alamar rashin gamsuwa da kudurinta na bude kafofin kasar da Jamus dan karbar bakin haure. Haɗakar kungiyoyin agajin gaggawa ta kasa da kasa wato Red Cross da Red Crescent sun ce dubban bakin haure da ke tattaki a kafa inda suke ratsa kasashen yankin Balkans na cikin tsananin bukatar agaji.
Kanin labaran kenan. Bayan yankewa tsofaffin gwamnoni biyu hukuncin daurin sama da shekaru 10 kowannensu da kuma kama tsohon sakataren gwamnatin tarayya a yankunan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya, masu kula da lamura suna ganin da sauran rina a kaba.
Maganar cin hanci da rashawa a Najeriya kuma a wannan gwamnati ai ana yin damuwa da damora ne. Idan mai girma shugaban kasa ya yarda kai hankalin shi ya kwanta da kai, duk irin laihin da kai kai ba mai laihi bane. Idan kuma hankalin shi bai kwanta ba, komin kirkin ka kai ba mai kirki bane.
Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda a yau zai dora akan bibiya kan kalubalen da tsarin ilimi ke fuskanta a Najeriya. Sai kuma kadan daga cikin dimbin rayu da ku masu saurare kuke aika mana ta hanyar email amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran. A daidai lokacin da Majalisar Wakilan Amurka ke shirin jefa ƙuri'a cikin makon nan akan sauye-sauyen da ake neman a yi ga manufofin shige da fice na ƙasar, gwamnatin Amurka ta shugaba Donald Trump ta fito tana kare matakin da take ɗauka na raba yara ƙanana da iyayensu wanda ba su da takardun halaccin zaman Amurka. A cikin wani abin da ba a saba gani ba a can baya, yanzu kusan kullum ana samun rahotanni akan yadda hukumomi ke sa ana kwaci yara da dama daga hannun iyayensu da suka shigo kasar ta hanyar da doka bata aminta ba. Yanzu haka ana kiyasin cewa an raba jimillar yara kanana 2000 da iyayensu a cikin makonni 6 da suka gabata zuwa ƙarshen watan Mayu wannan shekara. A cewar wasu mukarraban gwamnatin da ba a bayyana sunayensu ba. Duk da cewa hotunan bidiyo da aka dauka kwanan nan sun nuna yadda ake kula da yaran sosai a ƙarƙashin kulawar gwamnati, ana samun ƙarin sukar lamiri daga Amurkawa akan kudirin na gwamnatin Trump kan lamirin shige da ficen. Ita ma hukumar kula da kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Litinin ta fito tana la'antar duk wani matakin da za a dauka na kwaci yara daga hannun iyayensu don kawai a tilastawa iyayen bin wasu dokoki na ƙasa. A halin yanzu kuma shugabar kasar Jamus Angela Merkel na can tana fama da mutane da kungiyoyin siyasa da ke nuna alamar rashin gamsuwa da kudurinta na bude kofofin kasar Jamus dan karbar bakin haure. A cikin shekarar 2015 ne Merkel ta yi wani kalamin da aka ji a ko'ina a duniya, inda take cewa kofar Jamus a buɗe take ga dukkan mutanen duniya wanda ke kokarin gujewa masifar yaƙe-yaƙe ko ma kawai suke neman yadda za su inganta rayuwarsu. Tun daga wannan lokacin zuwa yanzu mutane kamar miliyan 1 masu neman mafaka suke kwarara zuwa cikin Jamus. To amma yanzu wata jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya Kristocin ƙasar wato jam'iyyar CSU wacce ta share shekaru tana cikin gwamnatin Gamin Gambiza ta Merkel din ta fito tana neman sai a fara hana bakin haure tsallako kan iyakokin kasar ta Jamus. Wasu kafofi ma na cewa a yau Litinin ne jam'iyyar ta CSU za ta yanka wa gwamnati wa'adi akan karɓar baki, matakin da ke barazana ga dangantakar da ke tsakanin jam'iyyun biyu. Kan haka ne aka ce yanzu shugabar ta Jamus ta fara neman sauran kasashen Turai da su nemi hanyar magance wannan matsalar ta bakin haure. Labarin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. Hadakar kungiyoyin agajin gaggawa ta kasa da kasa wato Red Cross da Red Crescent sun ce dubban bakin haure da ke tattaki a kafa inda suke ratsa kasashen yankin Balkans ta nahiyar Turai na cikin tsananin bukatar agaji. A yau Litinin ne kungiyar ta ce fiye da mutane 5,600 ne suka shiga kasashen Bosnia da Herzegovina dake farkon shekarar nan kawo yanzu sabanin 754 da suka shiga waɗannan kasashen a shekarar 2017. Daraktan kungiyar agajin gaggawar na nahiyar Turai Simon Misiri ya ce mun damu kwarai ganin cewa mutane ba sa samun taimakon da suke bukata. Inda ya kara da cewa mutane sun dauki aniyar ci gaba da tafiya kuma suna kin neman taimakon kasashen domin tsoron shiga hannun hukuma. Kungiyar Red Cross ta ce yanzu haka yan aikin sa kanta guda 100 na arewa maso yammacin Bosnia da Herzegovina suna kokarin ciyar da daruruwan mutane kullun a cikin wata jami'ar da ba kowa a cikin ta, inda kuma suke raba jakukunan bacci da kayan sawa da na tsafta, kana kuma suke bada taimakon likitoci ga mutanen da ke kwanciya a waje. An saka dokar ta ɓaci a ƙasar Papua New Guinea bayan da aka yi wata mummunar zanga-zanga a wannan tsibirin mai tsaunuka da ke kudancin tekun Pacific. A satin da ya gabata ne masu zanga-zangar da ke cike da fushi suka yi waso sankaya a shaguna tare da kona ginannuka da dama a Mendi babban birnin Lardin, ciki har da gidan gwamnan garin wato William Paul, wanda bayan da wata kotu ta yi watsi da ƙarar da yake kalubalantar zaben nashi na shekarar 2017. Har ila yau masu zanga-zangar sun kona wani jirgin sama mallakar gwamnatin ƙasar. Prime Minister Peter O'Neill ya saka dokar ta ɓaci ta tsawon wata 9 a ƙasar, inda ya baza sojoji tare da dakatar da gwamnatin lardin. Jami'an ƙasar Jamus sun danƙe babban shugaban kamfanin motocin nan na Volkswagen ƙirar Audi, Rupert Stadler. An kama shi ne a yau Litinin a sanadin binciken da ake kan waɗansu motoci da kamfanin Audi ya siyar a nahiyar Turai, wanda ake da yakinin cewa suna dauke da wata na'ura da ke kashe injin da ke sarrafa iska a yayin da ake tuga su. A satin da ya gabata ne jami'an hukumomin shari'a na birnin Munich suka mamaye gidan Stadler akan zargin da ake masa na mundahana. Kamfanin na Volkswagen dai tuni ya amsa laifin zargin zamba cikin aminci akan gwajin na'urar sarrafa iska na motocinsa da ake amfani da su a Amurka.
To a gaida Hafsat dan mai soro da karanto labarai. Bari mu huta taskar hotunan namu a Najeriya, inda tsohon kakakin jam'iyyar APC mai mulki Timi Frank ya rubuta buɗaɗɗen wasiƙa ga shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana rauni da yake gani a harkokin mulkin jam'iyyar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya ya aiko mana daga birnin tarayya Abuja.
Tsohon kakakin jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya Timi Frank ya yaba wa gwamnatin Buhari don karrama Moshood Abiola da aka ɗauka shi ya lashe zaben 1993, amma a gefe guda Frank ya cicciki gwamnatin da cewa tana murƙushe turakun demokuraɗiyya da watsi da umarnin kotu. A buɗaɗɗiyar wasiƙa ga shugaba Buhari, Frank, wanda tuni dama APC ta dakatar da shi don irin kalaman da yake na adawar cikin gida, ya ce tubalin canji da gwamnatin ta ginu a kai tuni ya kama ne rugujewa da rashin mutunta haƙoƙin jama'a da hakan ya sa wasu da dama ke nadamar zaben gwamnatin. Hakanan jami'in na siyasa ya ce rashin bin ƙa'idojin sani ya kamata ko kare haƙƙin kowa a demokuraɗiyya ya mai da gwamnatin tamkar ta kama karya ko mulkin soja, da aka yi buƙaci shugaba Buhari ya bi hanyar da zai binciki gaskiyar lamarin da kansa. Frank dai shi ne mataimakin Lai Muhammad a sashen labaru na APC gabanin Nada Muhammad a matsayin ministan labaru, inda Frank bai samu mai gurbinsa ba kai tsaye, da hakan ya sanya shi zama ɗan adawar cikin gida na APC da ma ambata kansa a matsayin shi ne sakataren labaru. Daga bisani dai jam'iyyar ta Nada Bolaji Abdullahi ya mai gurbin Lai Muhammad, inda ta bar Frank Frank da Sallallami. Gabanin wannan wasika ta Frank, shugaban kungiyar raye matasan Arewa Imran Wadanas yayi wannan arashi.
Ai an wayi gari cewa ka magana cin hanci da rashawa a Najeriya kuma a wannan gwamnati. Ai ana yin damuwa da dan morale. Idan mai girma shugaban kasa ya yarda kai hankalin shi ya kwanta da kai, duk irin laihin da kai kai ba mai laifi bane. Idan kuma hankalin shi bai kwanta ba, komai kirkin ka kai ba mai kirki bane. To waɗannan abubuwan su suke nuna cewa ai ga mutane nan mun ga alama. An yi wani tsohon sakataren gwamnati. Mu matasa muka yi ta ihu yayi kaza yayi kaza yayi kaza. Ba a cire mutumin nan ba har sai da aka gare zai baci. Kuma da aka cire shi wai aka waye gari aka bar shi ba a tsare shi ba ba a gurin da shugaban shari'a ba. Aka tsare shi kuma da jami'an tsaron shi waɗanda suke gadin shi. Wani yayi gwamna yayi minista an tabin shi ana lalaben a gano laihin da yayi kawai saboda ana tunanin yana so ya takara. Har kuma wani yau gashi an waye gari babban gwamnan banki da duk bada kaladar da aka yi da shi aka yi yau yana nan kan kujerar shi yana nan kan aikin shi sannan waɗanda suka yi aikin tare hajjin suna nan kurkuku a tsare. Ai in ana so a yi maganin rashawa da cin hanci sai an koma wanda DA ya mishi. Amma ba a waye gari ba ni in ina dan gata ko ina dan cikin gida duk abin da nayi ba laifi bane. Sai wancan wanda ba dan cikin gida ba shi kuma abin da yayi komin kankanta shi ya zama laifi.
Babban sakataren APC mai Malabu ni ya sha watsi da irin wannan suka da nuna gwamnatin na kan turba ko ba ta fuskantar kalubale a siyasance daga wajen kowa.
Ai babu maganan barazana mutumin da yake da karfin sa yake kan karagan mulki kaka da shi zabe wani barazana zai maka. Ba maganan barazana ba ma shakkan wani barazana daga gari ba ma ma wani tsoron cewa za su zama mana barazana. Babu barazana saboda mu idan akwai abin da muka sa a gaba shine mu kyautata rayuwar ƴan Najeriya mu maida mutuncin Najeriya ta dawo daram kamar yadda take. Wannan shine kudurorin shugaba Muhammadu Buhari.
Koma dai me za a ce APC dai na shirin babban taron zaben shugabanni na ƙasa a watan nan inda bayanai ke nuna yiwuwar ficewar ƴan jam'iyyar da dama da zaben matakin jihohi ya ture su daga jam'iyyar. Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Da Alikaya sai kuma jihar Plateau inda waɗansu ɓata gari suka tada hankalin da ya raunata mutane da dama da kuma lalata ƙaddarori. Wakilinmu Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani.
Yau Litinin ne aka waye gari wasu da ake zaton ‘yan sara suka ne suka raunata mutane 20 yayin da suka kuma farfasa gilasan motoci da na keke napep kusan 100 a wasu unguwannin cikin garin Jos. Kan haka limamin babban masallacin Jos Garzali Ismail Adam ya gudanar da addu'o'i don samun zaman lafiya.
Ya Allah mu dace sarki wannan jiha da muke kulaci Allah kara mana albarkar zaman lafiya. Ta sanin da baki da Allah kara mana albarkar zaman lafiya. Allah mu dace da kara hada kawo mu. Iyaye Allah mu dace sarki ku ba su jagoranci da kuma iko ne tarbiyya wa ƴaƴayensu. Ya Allah mu dace sarki matasan mu Allah ka dada su hanya wanda suka san gobe. Ya Allah mu dace sarki mai ƙarfa ka ba mu damuna ne albarka.
A halin da ake ciki kuma al'ummar musulmin jihar Plateau sun buƙaci gwamnatin jihar da ta dau matakan daƙile matsalar matasa ƴan sara suka dake addabar al'ummar cikin garin Jos. A gaisuwar sallah da shugabannin al'umma da sarakunan gargajiyan jihar ƙarƙashin mai martaba sarkin Wasai Alhaji Muhammadu Sambu Haruna suka kai fadar gwamnatin jihar. Mai martaba sarkin na Wasai ya fara ne da yabawa gwamnatin jihar kan kyawawan ayyukan da take gudanarwa.
Mun zo fadan gwamnati don abinda addinin mu ya nuna shine a duk lokacin da wani abu ya faru mu je mu nuna biyayyan mu ga shugabannin mu wanda kuma gwamnatin jihar Plateau shine shugaban mu. Wannan wata na Ramadan mun yi shi addu'a da kuma gwamnatin baki daya da kasar mu Najeriya baki daya. Akwai godiya da muka yi. Kamar yadda kuka sani makabartan mu ta ciki shekara 3 da ya wuce. So mun nemi a bamu makabarta kuma satin da ya wuce gwamnati ta bamu makabartin za mu binne wanda suka riga mu. Sannan a godiya akwai fada da yake yawanci tsakanin manoma da makiyaya wayansu jihohi sun ce ba sa son rancin. Shi gwamnan jihar Plateau ya yarda kuma yanzu haka ana aiki a Kanam local government ana aiki a Wasai local government da shafi wannan rancin. kuma bukatun da muka yi shine guda daya na wannan yara da sun yan shaye-shaye din na yan sara suka kuma ne mai gwamnati dauki mataki akai a just not kariya shafi sauran karanan hukumomin jihar Plateau.
Mai martaba sarkin wasai kenan Alhaji Muhammadu Sambu Haruna yayin gudanar da gaisuwan sallah wa gwamnan jihar Plateau Simon Lalong. Gwamnan jihar ta Plateau Simon Bako Lalong ya yaba wa al'umar bisa goyon baya da suke bashi musamman wajen dawo da zaman lafiya a jihar.
I stand very tall to always say that my people are giving me peace. And if you are giving me peace, I will have no reason not to give the best of administration.
Yace a kullum nake yi tinkaho cewa al'ummata tana bani kwanciyar hankali idan kuwa hakan na samuwa bani da wata hujja na rashin bada kyakkyawan shugabanci. Gwamnati ya kuma buƙaci al'ummar musulmin da su ci gaba da addu'o'in zaman lafiya wa jaha da ƙasa baki daya don samun ci gaba mai ma'ana. Al'ummar musulmin sun kuma wuce fadar Bongom Jos Jacob Gambuba don gudanar da gaisuwar ta sallah. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Babu kyautin da an yi a baya ko mun gani ku tsena bakin cikin juna Allah ke magani bacin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya
haka yake to kada dai a shafa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda anan mu a Washington agogo muke cewa karfe 11:16 na safe ga shirinmu na gaba
ilimi garkuwan dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike
muna yi mamma sauraron mu a ko ina a fadin duniya barka da warhaka tare da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa mu dace da duk alkhairin da ke cikin wannan wata Allahumma amin idan ma sauraro basu manta ba a makon da ya gabata mun fara tattauna wasu kaɗan daga cikin matsaloli da suke cima al'umman Najeriya tuwo a kwariya musamman idan aka yi duba da irin halin ko in kula da mahukunta kan yi ɓangaren ilimi tun a tashin farko a ɓangaren kasafin kuɗi za ga cewar ɓangaren ilimi bai samu wakilci da ya cancanta ba. Za mu daura daga inda muka dakata a makon jiya.
Hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane.
Amma idan aka sa ba da kasafi mai yawa ga ilimi, to za mu samu cewa lalle abinda buƙatar mu da burin mu za ta iya cin matuƙa. Saboda idan ka duba da baya, zaka samu cewa asalin yawan jama'a da su bangaren ilimi suke kokari su bada zaka samu cewa yanzu abun ya karu matuƙa gaya amma yanzu sai abun baya yake mu abun da muke faɗa shine su gwamnati ya kamata a ce a ba bangaren ilimi muhimmanci fiye da ma maganar tattalin arziki saboda duk ƙasar duniya idan bangaren ilimi ya faɗi to tattalin arzikin ƙasar yana faduwa saboda haka bai daidai ba a ba kaso na ilimi kadan daga cikin mai yawa zaka samu ko idan ilimi ya fadi to abubuwa da yawa za su fadi a ƙasa saboda haka muna ta kururuwa muna ce gwamnati su zo su agaza wa ilimi
an jima ana irin wannan kasafin kuɗi da kuke kukan baya isa to ta yaya kake ganin za iya zaburar da gwamnati ne a ji hankalinta har ta kai ga ƙara kuɗin nan
wato abinda muke cewa su shi ita gwamnati appointing in minister na ilimi misali saboda ba kowa bane ya san maganan bangaren ilimi wannan ya dauka lokacin da yayi primary ko yayi secondary ko yayi abin nan daidai yake da yanzu amma abubuwan daban ne saboda shi ilimi ya kunshi abubuwa da yawa zaka yi maganan makarantar zaka yi maganan malami zaka yi maganan manhaja da ke amfani da ita wajen karantar da yara yanzu ya bambanta da da kwata-kwata da yanzu akwai computer akwai menene akwai abubuwa da yawa da aka shigo da su da wanda babu su so idan ka dauka da abinda aka yi da za a yi yanzu to dole a samu matsala shi su gwamnati ya kamata su fahimci wannan
Dr. Usman Abdullahi Manu na fannin ilimi a Jami'ar Abuja kenan.
A bangaren Majalisar Dokokin Najeriya dake da alhakin nazartar kasafin kudin kasar kamun kaiwa ga shugaban kasa, Sanata Yahya Abdullahi, mai wakiltar jihar Kebbi ta Arewa, wanda yake ganin cewar akwai sauran rina a Kaba.
To yanzu ka ce ka hidda 6% na budget. Bayan wannan bayan ka hidda bashi kenan. Nawa ka ba ilimi? Ba wani abin ka zo gari bane. Saboda haka rigiman shine yaya za a zo a zauna a duba yadda arzikin kasa yake, a ga yadda za a iya zuwa a samu kudade na shiga wanda za su iya dokar kasar nan akai tagaci akai inda ya kamata ta kai. Saboda haka in ka zo ka duba ka ga yadda abubuwa suke tafiya, za ka ga cewa in ba ka zo ka zauna ka zo ka sa kudi da kudade ba akan waɗannan abubuwan da ya kamata su hidda arzikin ƙasa, to baya da zaka zo ka zauna ka samu kuɗin da zaka zo na shiga har su zo su kai ka samu irin kuɗin zaka sa a harkar ilimi. Kuma irin su harkar ilimi, harkar tsaro, harkar duk waɗannan abubuwan ba ho yawan kuɗin da ka ce ka aje musu su a gaci ba, shi an falala ba. Yadda ka tsara al'amarin ka shine, in baka yi tsarin al'amarin ƙore ba ko nawa ka sa ciki za su zama abin banza. Kamar ka zo ka dogo ruwa ne ka sa cikin kwando, abinda ka sa abinda ka duba zai zo ya fita. Saboda haka abinda ya kamata a zo a zauna shine a duba wannan tsarin ilimin gaba daya. Kamar ilimi ne kuke magana tun lokacin da aka zo aka fara, shin daga ina ne matakin ilimin ma da farko tun da kindergarten, daga ina za a fara, daga nan fanne zaka zo ka zauna ka fara? Dole sai ka zo ka zauna an yi yasi an zauna an duba makarantar tun daga primary school. Shi yasa tun lokacin da ka zo ana wannan magana lokacin da Nasiru Rufa'i ya ce ya kori malamai, ni na yadda na ce mishi gaskiyar shi kore su inda ba su da wani amfani. Waɗannan malaman da aka zo wanda ba su irin rusunan su, to me za su kore su da yanka? Su kuma mutanen NLC don da su duka su ba su da abin nan, don saboda suna an san kuɗin check off dues, su ma sai su yi su ɗaure makarya gidi. Dole fa sai an zo an zauna an yi tonon sivili. An zo an gane shi me ya samu abubuwan ilimi, ta kuma hanyar ina ne za mu bi a muna ƙasa mu gyara shi, mu gyaro shi tun daga kindergarten mu faro shi zuwa primary schools. Na farko ba wai ilimi ba wai shine ka zo ka zauna ka ce wai kai ka zo ka ɗauki kuɗi ka ce ko wace secondary primary school ka je ka sake mata kwano an yi mata 20 an yi wane ne shikenan.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu daura daga inda muka dakata. Muna mika godiya ta musamman ga bakin namu da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Madina Dauda, sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har yazo muku, da mai bada umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don wajen miƙewa kai kokarin neman sani don kanka.
To a gaida Harande, sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin rayuwa da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon farko ya ce harin kunar bakin wake da aka kai a garin Dambuwa na jihar Borno abin Allah wadai ne. Muna addu'ar Allah ya ji kan mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon wannan harin da ake zargin mayakan Boko Haram ne suka kai shi. Da fatan al'ummar wannan yanki za su ƙara sanya ido sosai akan wuraren da suke hada-hadarsu. Sako daga Muhammad Salihu Kaura na Moda. Sako na gaba ya ce ba shakka sakamakon wasar gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya ya zo wa jama'a a bazata, ganin yadda gamo ke ta birkicewa da dami. Da fatar ƙasashenmu na Afirka za su ƙara azama don ganin sun fitar da nahiyar kunya. Sako daga Sani mai lenge-lenge yalwan yawuri. Sai kuma sako na gaba ya ce ƴan ƙwallon ƙafa na Najeriya kun yi ƙoƙari a wasan da kuka buga, amma fa muna so ku ƙara dagewa sosai yadda za ku yi nasara a sauran wasanninku biyu da suka rage. Fatan mu a ce Najeriya ta dauki wannan kofi. Sako daga Nasir Adamu Kainuwa Hadeja. Sai kuma sako na gaba yace ina jajintawa ƴan kasuwar da suka yi hasarar dukiyoyinsu sakamakon ibtila'in gobarar da ta barke a babbar kasuwar garin Azaran jihar Bauchi. Sako daga Hajiya Gambo Maman Gusau Zaria. Sako na gaba yace hakika wannan matsalar ta tsaro a Najeriya tana da girma sosai a wajen talakawa, amma su masu mulki ba ta da girma a wajen su, ganin cewa ba ƴaƴa da iyalansu ake kamawa ake kashewa ba. Sako daga Abubakar Kawu Girgir. Sai kuma sako na ƙarshe yace haba mata ma'aikata a ƙasar mu Najeriya, ya kamata ku yi hakuri da wannan hutu da aka baku na wata hudu yayin haifuwa, maimakon ci gaba da neman ƙarin wani hutun. Sako daga Usaini Abba Dambam tare da Muhammad Musa Dambam.
Hassan Muhammad Maina da ra'ayoyin ku masu saurare, sai ku rika rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa. Ga kun mu ci gaba ga wannan matashiya.
Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau, kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga professor kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko.
To hanyoyin da za a kare wannan annoba, a kare mutane daga kamuwa daga shi, shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta. Duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma wata kila ya yi cakudi da dabbobi, to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske. Sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu, sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannun. Na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne, kar ya hada ya ci in ya san gutsura ya ba wani. Wannan yana da muhimmanci a koya ma yara. Na uku shine ana son mutum ya zama cewa jikinsa garko, jikinsa na da ƙarfi, sai samun wasu motsa jiki isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba. Sannan kuma ya rika cin abinci wadatacce da ƴaƴan itace da su ganye da kuma watakila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara ci ba. Ana so kuma mutum ya zama cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa watakila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici, saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin da ya tari. Ina ganin aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta. Wanda kuma suke da yara akwai allurar rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwon sankarau. Allah ya sa mu dace.
Haka yake in kunne ya ji gangan jiki ya tsira kafin mu karkare ga tashin Muhammad Kanan labarai.
Gwamnatin Amurka ta shugaba Donald Trump ta fito tana kare matakin da take dauka na raba yara kanana da iyayensu da basu da takardun halaccin zama a Amurka. A cikin wani abin da ba a saba gani ba a can baya, yanzu kusan kullum ana samun rahotanni akan yadda hukumomi ke sawa ana kwaci yara da dama daga hannun iyayensu da suka shigo kasar ta hanyar da doka bata aminta ba. Shugabar kasar Jamus Angela Merkel na can tana fama da mutane da kungiyoyin siyasa da ke nuna alamar rashin gamsuwa da kudurinta na bude kofofin kasar Jamus don karbar bakin haure. A cikin shekarar 2015 ne dai Merkel ta yi wani kalamin da aka ji a ko'ina a duniya, inda take cewa kofar Jamus a buɗe take ga dukkan mutanen duniya da ke kokarin gujewa masifar yaƙe-yaƙe ko ma kawai masu neman yadda za su inganta rayuwarsu. Haɗakar ƙungiyoyin agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa, wato Red Cross da Red Crescent, sun ce dubban bakin haure da ke tattaki a ƙafa inda suke ratsa a ƙasashen yankin Balkans ta lahiyar Turai na cikin tsananin buƙatar agaji.
To a gaishe ki da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da dare ku je mu da wani sabon shirin wanda ya kasance na ƙarshe a yau, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan shirin sa hannu a kasafin kuɗin Najeriya na shekara ta 2018 da ake kyautata zaton shugaban ƙasar Muhammadu Buhari zai yi tsakanin gobe Talata da ranar Laraba. yaya kuke ganin jinkirin sa hannu a kasafin kudin ke shafar talakawa? Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma shirinmu na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya muhawara a shafinmu na Facebook da Twitter. Yanzu a madadin
Hafsat Bello dan Maisoro
da malama Julie da ma injiniyan mu Alheri ke muku fata alheri, sai a dakace shirin matasa yau da gobe. Malamai, bismillah.